Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 21 ga watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka ya taya takwaran aikinsa na rashin murnar nasarar da ya samu a sake zaɓe. Hakanan kuma shugaban na Amurka bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin mayakan Amurka suke bashi yayin da gwamnatinsa take ci gaba da tunanin yadda tafi dacewa ta tunkari kasar Iran. Da hawtanni daga jihar Texas nan Amurka kuma sun ce ƴan sanda a birnin Austin sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sai da kayayyaki da rahusa da ake kira Goodwill.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ba da hujjarta ta zargin rundunar sojin Najeriya da sakaci da ya haifar da sace 'yan matan dabci. Ko menene hujjarsu?
Binciken da muka yi sai ya nuna mana akan cewar jama'a da dama da kuma mutane da suke da fada'aji sun sanar da hukumomi fiye da awa kafin a yi wannan abu cewa fato waɗannan mutane sun tunkaro garin dabci. To tsammanin mutane shine cewa hukumomin tsaro za su ɗau mataki, amma abin takaici shine ba abin da aka yi. Haka suka zo suka ɗebi 'yan matan nan suka tafi, sai da 'yan matan suka tafi jami'an tsaro suka fito.
Muna kuma da rahoto kan matakin da gwamnatin jihar Plateau ta ɗauka na samun zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Sahabo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya taya takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin murnar nasarar da ya samu a sake zaɓe da aka masa. Mr. Trump ya taya Putin murnar ne a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho jiya Talata, har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Wataƙila za mu gana nan ba da jimawa ba domin mu tattauna kan batun makamai, mu tattauna kan gasar tara makamai. Shugaban Amurka ya gaya manema labarai kamin ya gana da Yarima mai jiran gado na ƙasar Saudiya Muhammad bin Salman. Mr. ya ce gasar ƙera makamai yana so ya wuce makaɗi da rawa, amma Amurka ba za ta ƙyale wani mutum ya mallaki kusa da abin da ta mallaka ba. Cikin wasu batutuwa da shugabannin za su tattauna sun haɗa da batun ƙasar Ukraine da Siriya da Koriya ta Arewa, in ji shugaban na Amurka. A tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho, shugaban Trump ya jaddada muhimmancin kawar da makaman nukiliya a zirin Koriya. Wata sanarwa daga fadar Kremlin a jiya Talata ta ce shugaba Trump da Putin sun yi magana kan muhimmancin aiki tare a ƙasa da ƙasa domin yaƙi da ta'addanci, taƙaita yaɗuwar makaman ƙare dangi da kuma haɗa kai ta fuskar tattalin arziki. Shugaban Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatinsa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari ƙasar Iran. Trump yana fuskantar wa'adin ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka ta kulla da wasu ƙasashen duniya da kuma Iran. Jiya Talata shugaban ya nuna cewa ba shi da fargabar janye Amurka daga yarjejeniyar idan ba dai sauran ƙasashen da aka kulla yarjejeniyar da su suka amince za a gudanar da wasu sauye-sauye kan wannan yarjejeniya ba. Abubuwa marasa kyau suna faruwa a Iran, shugaban na Amurka ya faɗa yayin da yake karɓar baƙuncin Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda ya kai masa ziyara a fadar White House a jiya Talata. Batun sabunta yarjejeniyar zai taso wata ɗaya ba mai zuwa, za ka ga abin da zai faru, shugaban na Amurka ya faɗa. Rahotanni daga jihar Texas a nan Amurka sun ce ƴan sanda a birnin Austin sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa da zammar taimakawa marasa ƙarfi da ake kira Goodwill a jiya Talata. Jami'an kiwon lafiya sun ce an aike da an kai mutum ɗaya asibiti raunukan da ya ji suna da tsanani, amma ba a jin hakan zai kai shi ga rasa ransa. Wannan shine karo na shida da ake fuskantar irin waɗannan fashe-fashen bama-bamai a cikin mako uku da suka wuce. Mutane biyu sun halaka sakamakon waɗannan hare-hare da jikkata wasu hudu sosai. a daren Litinin wani kunshi da aka aika ta kamfanin Federal Express ya fashe a wani wurin tara sakonnin sa na kamfanin Federal Express din a birnin San Antonio mai tazarar kilomita 96 daga birnin Austin. Babu wanda ya jikkata wannan fashewar. Kunshin ya fashe ne akan rare da take tantance kunshe-kunshe da aka yi sakon su. Rahotanni sun ce kunshin an aika shi ne daga birnin Austin. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani dalibi dauke da bindiga ya bude wuta a zauren wata makarantar sakandare dake jihar Maryland ba nisa daga nan birnin Washington DC a jiya talata. Ya raunata dalibai biyu kamin wani jami'in tsaro a makarantar ya harbe shi ya kashe shi. Harbi na baba nan da a makarantu na Amurka ya auku ne dab da shiga aji a makarantar sakandaren da ake kira Great Mills High a karamar hukumar St. Mary mai tazarar kilomita 100 daga nan birnin Washington DC. Marin dan shekaru 17 da haihuwa kamar yadda baturen ƙyan sandan yankin Timothy Cameron ya faɗa, harbi da yayi ya jikkata wata ɗaliba ƴar shekaru 16 da haihuwa sosai da kuma wani ɗalibi dan shekara 14, dukkansu biyu suna kwanciya asibiti. Sheriff Timothy ya ce maharin yana da alaka ta soyayya a bayan da wacce harban kuma raunukanta suna da tsanani. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya faɗa ta shafin sa na Twitter cewa ofishin sa yana magana da rundunar ƴan sanda ta jihar da kuma sauran hukumomin tsaro kan wannan batu. Jiya talata jami'an diplomasiya na Rasha su 23 da Britaniya ta kora dangane da harin guba da aka kai a cikin ƙasar ta sun bar Ingila. An kwashe su daga ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London zuwa tashar jirgin sama da ake kira Stansted kan hanyar su ta komawa gida. Birtaniya ta kori jami'an diplomasiyan ne cikin makon jiya bayan da ta zargi Moscow kan hari da makaman guba da aka kai kan wani tsohon dan lekin asirin Rasha Sergey Skripal da ƙyarsa Yulia a unguwar da ake kira Salisbury a birnin London din ko kuma a England a farkon watan nan. Jami'an Birtaniya suka ce har yanzu Skripal da ƴarsa suna cikin mawuyacin hali, haka ɗan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana kwanciya a asibiti amma yanayi da yake ciki yana da sauki. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ce maganar banza ce cewa Rasha ce ta kai wannan hari. Hukumomin Rasha a Moscow sun mai da martani ta koran jami'an diplomasiyar Ingila su 23 kuma ana sa ran za su bar Rasha cikin kwanaki masu zuwa. Ba shawara ce mai kyau ba mutum ya shiga kasuwa yayin da yake cikin maye, sai dai kasancewa cikin wannan yanayi bai hana Amurkawa yin hada-hada alhali suna cikin maye ba. Kamar yadda sakamakon wani bincike da wata kafa da ake kira Finder ta fitar, kimanin Amurkawa miliyan 68 suna sayayya ta intanet yayin da suke kuma shan barasa. Wannan kimanin rabin adadin balagaggun Amurkawa ne da suka amince suna shan barasa akai-akai. Kamfanin da ya kware wajen yadda mutane suke sarrafa kudadensu ya yi kiyasin cewa Amurkawa sun kashe kusan dala miliyan 30 da dori a bara a sayayyar da suka yi a ba tare da wani tunani ba yayin da suke cikin maye. Wannan ya nuna cewa kowane mutum daya ya kashe kusan dala 500 a irin waɗannan saye-saye. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 48 da ƴan ɗori na maza sun amince suna sayayya yayin da suke cikin maye, kashi 41 da ƴan kai na mata suka amince suna irin wannan sayayya yayin da barasa take tasiri a tunanin su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotannin namu da batun sace ƴan matan dabci makonni uku da suka shige da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi rundunar sojin ƙasar da sakaci da ya kai ga sace su. A cikin hirarsa da wakilin Hassan Maina Kaina, mai magana da yawun kungiya a Najeriya Isa Sanusi ya bayyana hujjar kungiyar ta bayyana wannan matsayin.
Binciken da muka yi sai ya nuna mana akan cewar jama'a da dama da kuma mutane da suke da fada'aji sun sanar da hukumomi fiye da awa kafin a yi wannan abu cewa fato waɗannan mutane sun tunkaro garin Dapci. To tsammanin mutane shine cewa hukumomin tsaro za su dau mataki, amma abin takeici shine ba abin da aka yi. Haka suka zo suka ɗebi ƴan matan nan suka tafi, sai da ƴan matan suka tafi jami'an tsaro suka zo. To abin da muke cewa shine mu ga abin da muka gano, muna kira ga gwamnati ta yi bincike ta gano me yasa haka ta faru, domin ƙasa da doka da hukumomin tsaro bai kamata a ce wani yana zaune kawai yana makaranta wani zai zo ya kwashe shi ya tafi da shi ba.
Na tambayi kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General John Agim kowane martani zai mayar akan wannan zargi?
Well, my response is that the allegation is not true.
Martani na anan shi ne wannan zargi ba gaskiya ba ne. Bayan da za a ce an sanar da sojojinmu irin wannan batu mai mahimmancin gaske, amma kuma ce ba abin da aka yi aka yi. Amnesty International ba sa nufin kasarmu da alheri, domin kai ma ka san cewar shugaban kasa ya kafa kwamiti mai karfin gaske don binciko abin da ya faru a garin Dabci. Kwamitin nan ba su ma bari ya kammala aikinsa ba, su har su fitar da nasu sakamakon binciken. Kaga wannan suna kokarin wofintar da sakamakon aikin kwamitin shugaban kasa ne. To general, lokacin da ƴan Boko Haram suka zo garin Dabci, shin ina sojojinku suke? A wancan lokaci da kake magana a kai, ba ma sojoji a garin na Dabci fiye ma da makonni shida kafin zuwan ƴan Boko Haram garin. A don haka duk wanda ya ce ya sanar da sojoji lokacin da mayakan ke zuwa garin Dabci, muna son a bamu lambar wayar da aka kira a lokacin da aka ce an sanar din. Kalaman kakakin hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim. Tun da farko dai, sai da rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun bar tsaron Dabci ne a hannun ‘yan sanda, domin lokacin jami’ansu sun ɗunguma zuwa garin Kanamma mai iyaka da Jamhuriyar Nijar domin kai ɗauki irin na gaggawa. Hujjar da ɗaya daga cikin dattawan jihar Yobe, Alhaji Bello Arabi, sanannen damaturu ke cewa suna tababa.
Ni kai na bayyana da wannan maganar haka ba. A gaskiya menene ma dalilin dauke sojojin a waɗannan wuraren da farko? Cewa an kai dauki Kanamma, babu sojoji a Daidam, Daidam bai su kusa da Kanamma ba akan bayamani da Dabci. Saboda haka ana maganar tsaro a duniya. In an yi maganar soja, ai ba za a sake maganar wani kuma a baya ba. Duk babu wanda za a zarga a cikin wannan al'amari sai dai shi sojan kawai za a zarga.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Plateau, Nigeria, inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya mai ɗorewa tare da kafa wata hukuma da za ta jagoranci wannan yunkuri, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
Daraktan hukumar da ke inganta zaman lafiya a jihar Plateau, Mr. Joseph Lengman, ya ce biyo bayan rikicin da jihar Plateau ta samu kanta a shekarun baya da kuma waɗanda suka taso a cikin 'yan kwanakin nan da ke neman mai da hannun agogo baya a ɓangaren tsaron jihar, suka ga ya kyautu su yi wani tsari da zai zama musu alƙibla wajen gano musabbabin rikicin da matakan da za a bi wajen magance shi da hana sake aukuwarsa.
Ya zama tutuwa ya kamata a samu wata shiri na musamman yadda za a duba a gane menene ke kawo tashin hankali a wannan jiha da har ya fishe kusan shekara 10-15. Menene matsalolin, yaya matsalolin suke, su wane ne suke kawo wannan tazoma? Aka zo na aka yi wannan bincike na musamman, muka kawo ƙungiyoyi daban-daban na gwamnati da kuma ba na gwamnati ba, domin mu ga yadda za a yi a shirya ita wannan tafiya, yadda kowa zai tofa yawursa, kowa zai yi rawarsa, domin a ganin cewa an samu zaman lafiya na kwarai, ba irin zaman lafiya da yau za a samu sai gobe a kuma tazuma ba. Ita wannan kundin ko kuma shiri ko tsari na musamman na shekara biyar ne. Ita wannan takarda ba za ta kawo zaman lafiya haka kawai ba, dole mutane su yi aiki da ita, dole mutane kuma su goya mata baya, domin a ga yadda za a cimma burayen ababen da suke kawo damuwa. Nan da shekara biyar za mu iya zuwa mu juye baya mu ce to me aka yi, me muka yi, menene ribar mu? Za mu duba kuma a ga ribar, a ga yadda take, in akwai ma wata abin da ɗan rata ko kuma wata yadda matsaloli, za mu ga yadda za mu magance su.
Daraktan hukumar inganta zaman lafiya kenan a jihar Plateau, Mr. Joseph Lengman. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Plateau ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Basa, bayan yamutsin da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe, Mr. Sunday Abdu, ya ce duk da dokar takaita zirga-zirga ana kai hare-hare wa al'ummarsu.
Mun yi kokari, mu mun roki Fulani nan, har sarkinmu ya roke su, na ce musu wa idan matsala ta samu to ai hakuri mu daidaita, a daina wannan kashe-kashen. An zauna an yi yarjejeniya da mu mutane Irigwe da Fulani, aka sa komiti, an rubuta cewa tunda ku ƴan uwanmu ne, abokan zama, muna hulda tare, ga sharudodin da muke da su, to kowa ya sa hannu. Hausawan garin Mayango da Nakwal sun sa hannu, sun yadda don a yi zaman lafiya. Irigwe sun sa hannu, an zo jefin Fulani sun ci sa hannu. To me ya faru? Har yau har gobe sun ci su sa hannu. Ban sani ba me suke nema.
Shiko shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah reshin karamar hukumar Basa Umar Dakare yace yin adalci ga kowane bangare ne kadai zai tabbatar da zaman lafiya a yankin.
Muna goyon bayan zaman lafiya 100% domin ba Fulani mu ne nan ake da wannan fadan ba, amma mu abinda yake damun mu sai mu din kuma wanda muna wajin sai su dinga aiko da jami'an tsaro su je wajen Abuja suna kai magana a wajen DSS. Ai wani in sun sonka kawai sai su ce ai wani shine maharisi yake kashe mu, sai a zo gidajen Fulani ana ta kama yaran mu ana tafi da su da daddare. To ina kira da gwamnatin tarayya, in an kawo mata magana ta yi bincike, in mutum ba an same shi da makami ba kama shi a ji a sare shi ba daidai bane, wannan ba adalci bane.
A halin da ake ciki dai karamar hukumar Basa ta nada kwamiti mai mutum 21 da zai binciko musabbabin tashin rikicin da matakan magance shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Wasifa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina bakin cikin juna Allah ke magani. Bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya.
Mu zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kwanciya. Zaman lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Muna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin Maryam Sanda ta cancanci belin da aka bata, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ginshikin tsarin demokradiya, in ji masana, shine bin doka da oda. Ma'ana babu mutum ko mutuniya da tafi karfin doka, kama daga shugaban kasa har zuwa masinja. A sassan gwamnati uku, bangaren zattasuwa da kuma bangaren majalisa, masana suka ce babu ma kamar bangaren shari'a, inda nan ne mara karfi yake da karfin gwiwar za a share masa hawaye idan wani mutum daban ko wani daga sassan bangarorin nan gwamnati guda biyu suka zalunce shi. Batu da ya kawo mu ga maudu'in shirin a yau. Yaya aka yi ne wata babbar kotun Abuja ta ba da belin Maryam Sanda wacce ake zargi da kashe mijinta Bilyamin Bello Halliru, laifin da galibin masana shari'a suka ce ba a ba da beli amma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ana iya bayarwa, kamar yadda za ku yi cikin wannan shimfiɗa da Nasiru Adamu Likaya ya haɗa mana.
Kamar yadda kafofin labaru musamman ma Daily Nigerian nan suka bada labari, Maryam Sanda da ake zargi da kashe mijinta Bilyamin Bello Halliru ta shirya bikin murnar zagayowar ranar haihuwar ƴarta Alisha ba tare da bata lokaci ba bayan bada belinta da babbar kotun tarayyar Najeriya Abuja ta yi. Wannan dai ya jawo muhawara mai zafi da nuna hushin mutane kan wannan ɗabi'ar. Gabanin samun belin, rundunar 'yan sanda ta Abuja ta ce ta gama duk bincike kan tuhumar da take wa Maryam na laifin kisa.
Because we have completed our investigation, without the investigation we would have brought them anyway, and that's exactly we have done the job since the law permits that the offense for which they are standing trial, which is a screening of an offender, is a bailable offense.
Mun kammala bincikenmu, amma kun san irin wannan shari'a ta tantance mai laifi za a iya ba da belin wanda ake tuhuma. Duk da haka alkali a irin wannan yanayi shine mai haƙƙin ɗaukar matsaya, in ji lawyer rundunar 'yan sandan James Idacheba. Haladu Adamu na jaridar Desert Herald na bin wannan labarin.
Gaskiya wannan abu da ta yi na bikin murnar zagayowar 'yarta ta shekara ɗaya ba ta yi daidai ba, saboda al'umma duk suna gani irin shari'a da aka yanke mata aka ba da belinta, alhalin akwai jama'a wanda suke da irin wannan aikan da suke suna nan a gidan yari shekara da shekaru, wayansu a wajen suke aihuwa, ƴaƴansu su girma kuma har a saka su a makaranta a ƙarƙashin gwamnati da nauyinsu. Amma wannan aka nuna wa duniya cewa shari'a a Najeriya tana da rauni, ba dan komai ba, saboda dalilin cewa wannan gashi ta yi kisa, ko da ma a ce mahaifin yaron ya yafe, ya kamata gwamnatin Najeriya ta hukunta ta zamanto darasi ga wa'ansu. Amma yanzu inda aka nuna duniya cewa shari'a ba komai bace idan kana da kuɗi ko kana da ƙarfi kana da mulki, saboda sun nuna duniya cewa sun yi amfani da kuɗin su da mulkin su, sun fito da 'yarsu, kuma 'yarsu ma ta ƙara nuna duniya abin takeici cewa ta fito neman ta sina ga Ubangiji, ta yi istighfari, ta tuba ga abubuwan da ta aikata, sai ya zama to gashi nan tana sharfoliyarta ta dauko ƴarta ta nuna duniya cewa ƙwalelan.
Amma wannan duk da ana shari'a ne kuma
zai zama kamar zargi ne a ce kotu an yi wani abu ko an bi dare an yi wani aiki ana ci gaba da wannan shari'a ba wai ai an sake ta bane bailing ta aka bayar
ko da bailing ta aka bayar yanzu kai ne kake da al'amarin lamari dole ne ka koma ga Allah ka yi tunanin cewa fa gaskiya abin da kai aika aikan nan ka koma ka duna duniya cewa fa kana takeicin akan abin da kai
babban lawyer Joseph Daudu ke kare Maryam Sanda kuma ya gabatar da bayanin shayar da jaririya da juna biyu na wacce ake tuhuma da hakan ya zama dalilin bada bailing ta da Justice Yusuf Halilu yayi Nasira da Malika a murar Amurka daga Abuja Nigeria
Na tambayi lawyer mai zaman kansa a Abuja Modibbo Bakari shin menene ka'idar bada bailing ga wanda ake tuhuma da laifin kisa
To bisa ga kisan kai idan kamar a dokar mu na Nigeria kamar Penal Code inda kisan kai ya kasu kashi biyu ne inda gangan ne babu bailing sai an gama shari'a an yanke shari'a duk abin da shari'a ta zantar in hukunci ne sai mutum ya sha dauri in kuma ta an wanke shi ne shikenan amma in kisan kai na kuskure ne to wannan ana iya bada bailing
kisan kai da ake zargin Maryam Sanda a kallonka daga waje a matsayinka na lauya kisan kai ne na da gangan ko kisan kai ne na kuskure
a gagashin sashi da aka kawo ta a penal code akan kisan kai da gangan ne
to ya akai ta samu
nan kuma bada bailing ta ya saba ka'idoji yadda muka saba gani
shin wannan shari'a ana yin shari'an nan ne tsakanin ita Maryam Sanda da ake zargi da kisan kai da iyalan mijinta ko kuma shari'a ce tsakanin ƙasa da mai kisan kai
a dama wato laifuka kowani irin laifi a ƙasa ko capital offense ne ko simple offense ne tsakanin mutum da hukuma ne amma su iyalai ko yan uwa mamaci ko kuwa wanda aka yi ma laifi idan yana raye ko baya raye to su suna da haƙƙi a cikin shari'ar ne amma ba da su ake shari'a ba
suna da haƙƙin su ce sun yafe kuma shikenan a bar maganar ne
kamar idan kisan kai bisa kuskure wanda za a biya diya idan suka yafe diyar su hukuma tana iya sassautawa amma kisan kai da gangan ire wannan idan aka yi za a ce sun yi compounding offense wato sun hada baki ba su da hurumi sai dai in gwamnati hukuma ita ma da yaddanta aka janye shari'a
tunda shari'a nan da go hukuma ake yi tilas ne sai lauyin hukuma ya yadda kafin a bada bailing ko alkali a kashin kansa yana iya bada bailing ba tare da yardar hukuma ba
a bailing dama power ne na alkali of discretion ana kira sa discretionary powers of the court wato da alkali ne ko da ai lawyer mai wato prosecutor wanda yake gabatar da gara shi kullum ma za ka gani ba da yaddarsa ake bada bailing ba da wuya ya yadda musamman irin wannan magana ma wanda ta kai wannan matsayi ai bai sai yadda ba shi ma kansa amma dai hujjoji da aka zo aka bada a kotu ne su ne muka ga sun kamar ba su saba da hujjoji da muka saba gani ake gabatar da su a bada bailing ba
tambayar da dama zama kenan an ce dalilai da lauyan ta ya bayar shine cewa an bada wannan bailing ne bisa dalilai na rashin lafiya
a dokar ka lura da hukumar fursinoni na ƙasa wato Prison Act na 2004 ba dole bane idan mutum bai da lafiya sai a bada bailing in ta haka ne da wuya a samu wanda bai da lafiya ma a fursina sannan idan mutum bai da lafiya akwai ka'idoji da ake bi na lura da mara lafiya a fursina wato convicts ko kuma prisoners healthcare akwai yadda ake yi a lura da kiwon lafiyarsa za a kai shi asibiti domin ita hukuma tana tallafi musamman da ake yawa da cikin budget kowane irin abin nan na lura da yadda ake lura da abincinsu da cinsu da cansa da kuma suturarsu haka kuma ake tanadi na kula da lafiyarsu ba dole bane rashin lafiya ko juna biyu don ana haihuwa ma a cikin fursuna ba juna biyu ba hujja bane kuma rashin lafiya ba hujja bane a bada bailing
to a fahimtarka ko kuma a ra'ayinka me zai sa alkali ya dauki wannan mataki ganin yadda aka yi wannan kisa
to abubuwa ne na shari'u a Najeriya wato idan muka koma muka bincike yadda ake gudanar da harkokin na shari'a a Najeriya ai ka san kusan komai ba abun da yake tafiya yadda ake tsammani ko yadda ake so kuma yadda doka take tanadi so don haka wannan sabanin abun da muka saba gani to kaga bisa ga Criminal Administration Justice Act na 2015 dokar da aka tsara na gaggauta ga karatar da shari'u da suke gaban kotuna wanda kusan algalai yanzu ba su shiga hawatar da shi ba bisa ga wannan irin shari'a ce wadda bai kamata ba ma tafi cikin sati uku ko wata daya ma za a ga wannan shari'ar gaba kidanta a kotun farko to an yadda za a yi duka an samu bailin ta shi maganar bailin ma ba a fara ba kunta ba an fara magana a jinin da aka kawo ko jinin mamaci ne ko ba nasa ba to an fara karkatar da wasu abubuwa an shigo da abubuwa daban-daban ana so kuma a kawo wasu irin waɗannan abubuwa wanda za a fara zargin su loyoyi mu loyoyi ma gabaki ɗaya yanzu da ma'aikatan shari'ar to kaga gabaki ɗaya ma za a ɗauka abin da ake faɗa game da mudin kusan ko da na san yawanci ba gaskiya ba ne amma kuma ana so a gaskantar da masu tuhuma cewa mu ma muna da hannu a cikin jirkita ko kuma tabarbarewa harkar shari'a a ƙasa.
Barista Modibo Bakari, menene ra'ayinka game da abin da Maryam Sanda ta yi bayan fitowanta da kwana ɗaya sai ta haɗa liyafa wai bikin cika shekara guda na ƴarta kuma ta wallafa hotunan to a dandalin yanar gizo?
Eh to, wannan yana nuna cewa dama kisan ta yi shi da gangan kenan abin da ake so wato yana ƙara lalata ma kariya da ake nema a yi mata a gaban shari'a cewa an yi abun ba wato lokacin da ta yi kisan kai din ba cikin hankalinta take ba ko kuma to yanzu kaga ya nuna kenan ba ta yi nadama ba akan abin da yake faruwa to kaga character evidence wato shaida na hali ma yanzu yana iya shiga a cikin shirin da za a gabatar kenan a gaban shari'a.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da lauya Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaida sahabu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar yau 21 ga watan Maris domin kare gandun daji da kuma wayar da kan jama'a kan mahimmancin dazuka da bishiyoyi ga al'umma. Muna da rahoto na musamman a kai a shirinmu na hantsi. Yanzu kuma ga sahabo da tishin muhimman kanin labarai.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya taya takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin murnar nasarar da ya samu a zaɓe. Mr. Trump ya miƙa masa saƙon tayin murnar ne a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho jiya Talata har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Hakanan shugaban na Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatinsa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari ƙasar Iran. Trump yana fuskantar wa'adin ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran. Jiya Talata shugaban ya nuna cewa ba shi da fargabar ya janye Amurka daga wannan yarjejeniya muddin da sauran manyan ƙasashen duniyan ba su amince a yi wasu sauye-sauye a wannan yarjejeniya ba. Rahotanni da muke samu daga jihar Texas nan Amurka kuma sun ce ƴan sanda a birnin Austin na Texas sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa da zammar taimakawa marasa ƙarfi da ake kira goodwill. Jami'an kiwon lafiya sun ce an kai mutum ɗaya asibiti raunukan da ya ji kuma suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shi ga rasa ransa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za ku ji maimaitin ciki da gaskiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana da saƙonni da suka hada da lambobin wayarmu a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shirin da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fatan alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.